من المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيو الحميد no gota ma sha'ban 19 ko 24 ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai da 11 ko 11 ga watan 12 ga watan watan 2 2026 miladiya Allah madaukakin sarki da ikon sa da kaddarawarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan faje cikin jihar Kano wanda wannan kungiya tamu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar faje karkashin shugabancin shugabanta na faje Alhaji Lawan Triumph ko kuma entire wanda wannan shine farkon fara wa'azi wannan kungiya a karkashin shugabancin Alhaji Lawan entire wanda da shine wanda shine chairman din wannan masallaci kuma ya ƙara zama shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na faje local government a karkashin jagorancin professor Abdullah Usman Pakistan wanda shine shugabanta na jaha da kuma shugabanta na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau da kuma sauran majalisar malamai da majalisar ƴan agaji wanda suka tsara wannan wa'azi na farko fatan mu abinda muke fata Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan wannan shugabancin nasa kuma Allah madaukakin sarki ya sa a ƙarƙashin su addinin musulunci zai samu cigaba sunna ta samu ɗaukaka al'umma su fahimci addini kuma su aiki da abin da yake na daidai laccan mu ta yau duk da yake akwai manyan malamai za su biyo baya mai mashin din nan wanda yake karan nan da Allah ya je ya kashe wannan ihun laccan mu ta farko kamar yadda kuka sani an faɗa halin da musulmi take ciki da kuma mafita ni kamar shimfiɗa zan yi in na yi shimfiɗa ɗan'uwa barista Ishaq Adam Ishaq zai zo kuma ya baje lakca don mutane su gane dalla-dalla kodan lokaci a matsayinmu na musulmi ya kamata mu rinƙa tunanin cewa a ina muke daga ina muke kuma a ina muke kuma ina za mu wannan yana da kyau al'ummar musulmi ta rinka fahimtar waƙi'in halin da take ciki domin yin karatun tamusu domin shatawa kanta layin da ya cancanta ta bi domin sanin challenge ɗin ƙalubalen da yake gabanta domin fuskantar nauyin da yake kanta domin sauke mas'uliyya responsibility da Allah ya ɗora wa al'ummar musulmi al'ummar musulmi su kadai ne al'ummar da ake da kakkyawan karfin zaton cewa za su kawo wa ɗan adam mafita domin su suke ɗauke da saƙon shi wanda ya halicci ɗan adam ɗin ba wata al'umma da za ta iya cire ta fitar da ɗan adam daga cikin halin ƙaƙanikayi sai al'ummar musulmi shi yasa za ku ji tun daga farkon lamari Ja'far bin Abi Talib da ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin duniya ya tambaye shi man antu suwaye ku me ya ce mishi ya ce nahnu qaumun ba'athana Allah linukhrija al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad ya ce mu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya aiko domin mu fitar da mutane daga cikin bautar mutane da gumaka da dukkan wani abun bauta ba Allah ba zuwa bautar Allah subhanahu wata'ala yace wa min biqid dunya ila sa'atiha kuma Allah ya turo mu mu fitar da al'umma daga cikin kuncin duniya zuwa yalwata wannan yake nuna kullun al'umma tana jiran wahayi da yake sauka wanda Allah ya saukar yazo ya fitar da al'umma da duhun da take ciki yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana da risalar musulunci saqon manzo sallallahu alaihi wa sallam yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da mutane daga duffai zuwa haske duk inda al'amura suka lalace duk inda al'amura suka tabarbare duk inda mutane suka shiga cikin rudu to ba wanda yake fitar da su daga cikin rudin nan sai musulunci shi yasa za ku ga tarihin annabawa Allah madaukakin sarki da ya aiko annabawa tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam abinda suka zo yi gwagwarmayar tabbatar da gaskiya tabbatar da adalci tabbatar da tsantsan ibada ga Allah madaukakin sarki a ban kasa kowane annabi daga cikin annabawa shi yasa kokarin tabbatar da ibada ta zamanto ga Allah kawai ake wa kwarkwatan tabbatar da mulkiya mulki sulba da shari'a ta zama ta Allah ce abun bi gwargwadon kokarin tabbatar da adalci da musawa a tsakanin mutane daidai to wannan yasa annabawan Allah suka yi gwagwarmaya suka sha wahala suka dandana abubuwa wa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su mun san tarihin waɗanda aka jefa su cikin wuta mun san tarihin waɗanda aka tsaga bishiya aka sanya su aka hada aka kunna su cikin kunna musu wuta mun san wanda aka ajje zarto a karan a tsakiyar kansu aka giga sanda aka raba su biyu mun san waɗanda aka tara katar rami aka hura wuta aka rinka tunkuda su kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الله يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وتتن ساقن بيته إريئين إن دقا سمع النبو نوتي هاي إذوا كم من بوت الله عليه وسلم كثير إريئين رسالة ساقن جوهر رنسا جنشي إنزا ساقن أبئين سيدي وتقيلة wajen tashri' wajen wasu abubuwa su cancanta yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu taron annabawa gabaki ɗayan mu mahaifin mu daya iyaye mata ne muke da kowa da nashi wato akwai ginshikan al'amuran da annabawa suka haɗu a kan su ginshikin tabbatar da tauhidi ginshikin tabbatar da shar'iyya cewa musharra wanda yake shar'anta abu shine Allah ginshikin adalci ginshikin daidaito a cikin al'umma dukkan wani abu wanda zai kawo wa al'umma kwanciyar hankali da tabbatar da ita a matsayin al'umma furra ɗaya ba bawa ba ba baiwa ba to haka annabawan Allah suka tafi a kai kowa ya karanta yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tashi amma idan ka dubi ayoyin alqur'ani da tarihin annabawan sa gabaki ɗayan su zaka ga babban gwagwarmayar su abu biyu ne gwagwarmayar su ta farko tauhidul uluhiyya gwagwarmayar su ta biyu shine menene al-islamu siyasi wannan ita ce gwagwarmayar annabawa duk da suka zo mai al-islamu siyasi ya zama hakimiyya shugabanci musharra tabbatar da shari'a tafiyar da dokoki ya zamanto Allah ne yake da ruwa da tsaki wannan ita ce babban gwagwarmayar dukkan annabawa da suka yi a kai kuma wannan gwagwarmayar za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama. Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta lokacin da ya samu mujtama na Makki bangaren ibada shirkiyat shirka ce kala kala bangaren hakimiyya din nan ana yin rayuwa ta zalunci mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi rayuwar dabbobin daji rayuwar da akhlaq da yawa babu shi duk wanda ya samu ya tattauna yaga tarihin da shi Ja'far bin Abi Talib da kuma Amr bin al-As da wasu daga cikin sahabbai da suka faɗa abubuwan da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi Ja'far bin Abi Talib ya zo ya taddamu muna bautar gumaka duwar wato alhali mu muka tsira su ya zo ya tarar da mu muna yanke zumunci muna cin mushi muna zalunci muna saba wa makotanmu muna abin da shan giya muna zinatin zinata muna abin da muka ga dama ya kira mu zuwa musulunci kaga wannan shine halin da a takaice zaka samu abubuwan da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da wannan mutama din to sai shi ne wanda babu Allah a ciki to sai shi ne na kwama ta Allah shi yasa ma a wannan ake cewa fatratul jahiliya lokaci ne na jahiliya kafin hakken annabta yanzu Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fitar daga al'umma duk daga kan wannan jahiliya din wanda yake nufi ya tsattabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki kuma wannan al'ummar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar hatta makiyansu sun mutu shaida sun samu tarbiyya tarbiyya ta gaske hatta makiyansu sun tabbatar da haka kaga lokacin da ake debate tsakanin Ja'far bin Abi Talib da Amr bin al-As Ja'far bin Abi Talib yana wakilta wanda suka yi hijira ta farko zuwa Habasha Amr bin al-As yana a lokacin bai musulunta ba yana wakiltar kafiran Makka ana dialogue ana tattauna ya za a dawo da su an faɗa duk zaka gane risalar musulunci ta kuma tabbatin abubuwan da suka domin Ja'far bin Abi Talib ya yi wa Amr bin al-As ya tambayi sarkin Habasha yace ka tambaye shi wai da suka zo suna so a maida mu Makka su kashe mu ko su ɗaure mu domin suna cewa mutanensu ne shin wai sata muka yi mun sati kuɗin wani ne ko mun ci bashin wani muke bai ake nema a zo a mana hukunci sarkin Habashi ya tambayi Amr bin al-As ya ce ka ji abin da ya ce ya ce wai da kuke so in maida su ɗin nan ɓarayi ne kuɗin haƙƙin wani suka ci na kuɗi ko bashin wani suka ƙijin biya Amr bin al-As aka tambaye shi yace wallahi ba haka bane ba ba ma tuhumar su da koda naira daya ta zalunci da suka zalunci wannan sannan Ja'far bin Abi Talib ya ƙara cewa Amr bin al-As sarkin Habashi ka tambaye su shin akwai jinin wani a kanmu mun kashe wani mun fitarwa da wani ido ko hannu muna da wani wanda suna bin mu dai dan su nemi jinin su a wajenmu yace kuna ji abinda suke faɗa kuna da wannan dan kuna bin su wani jini ne da kuke nema shi yasa kuke so su zo yace wallahi mutanen nan ko sauro ba za su kashe ba saboda imanin su Amr bin al-As yake faɗa haka ba ma buƙatar su wani jini a'a yace na uku ka tambaye shi wai mu bayi ne ba ƴaƴa bane halattattu matsakanta ne bayi muka gudewa iyayen gidanmu yanzu suka zo suke so su ɗauko mu su ɗauko mu su neda mu wajen iyayen gidan da muke musu bauta sarkin Habashi ya tambayi Amr bin al-As ya ce ka ji abin da ya ce wai waɗannan bayi ne makaskanta sun gudo ne daga wajen iyayen gidansu Amr bin al-As ya ce lala waɗannan ma bal min ashrafin nas yana daga cikin manyan gida ne ba ma tuhumar su da wannan wannan kaga a takaice me yake nufi cewa a lokacin da al'ummar musulmi take wancan lokacin al'umma ce da take kiyaye waɗannan ababe wannan shine fiqhun kawo wannan kaka dauke shi da na kawo a matsayin tarihi da yawa in muna karanta tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai muna karanta su kamar yadda muke karanta magana jari shine matsalar mu ko ruwan bagaja ko mu karanta mu tashi amma cikin zaka duba wato society ne da babu zalunci a tsakanin su babu cuta a tsakanin su ba sata kudin mutane a tsakanin su wannan makiyin su shi ya musu sheda akan haka to shi wannan ita ce babban matsalar mu ta farko dan zan rinka tafiya ne a dali zan rinka tafiya ina fada problem din ina fada mafita sabai sun nuna mana mafita mafita shine musulmi a wancan lokacin mutanen kirki ne masu amana ne masu adalci ne masu sanin ya kamata ne wanda suka tsare haƙƙin Allah suka tsare haƙƙin bayi shi yasa sai suka ci nasara duk inda suka je kaga daga ƙarshe sarkin Habasha yace wallahi ku kwashi dukkan kyautukan ku da kuɗin ku in za ku kawo min daidai dutsen Makka zahaban kowa ya san duwatsun da suke Makka in za ku dunkule shi su zama zinariya ku kawo min yace wallahi ba zan kori mutanen nan ba yace ku je ku yi addinin ku yanda kuke so dani addinin musulmi suka tabbatar da zaman su a Habasha saboda halayen su da ɗabi'un su na kyau wanda ta bayi shi ma sanda ya musulunta haka aka ci gaba da gwagwar maya a Makka gwagwar maya bata tsaya ba in ka duba dialogue din da mutanen Makka suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam tattaunawa ya kamata mu zauna duk abin da za mu yi mun buga duk abin da ya kamata mu yi na tsanani mun yi duk abin da ya kamata mu wa mutanen da amma kullun tsaruwa suke so me zai sa ba za mu je mu tattauna da su ba da suka je wanda zai tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam sai fahimci wani abubuwa da yawa daga cikin musulmi yanzu ba mu fahimta ba arnan Makka sun fahimci abin da yawa daga cikin musulmi ba mu fahimta ba menene arnan Makka suka fahimta sai suka ce ya rasulullah ko ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kiran da kake in so kake ka zama shugaba na sarki jagora to zamu nan a ta shugaba amma ka bar shi dukkanmu mu zama karkashinka anan ne suka fahimta sun fahimci cewa kiran da manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu dai fa bai sai ayi sallah ba bai sai ayi azumi ba bai sai ayi zakka ba a lokacin bai sai ayi hajji ba abu dai kawai ya faɗa musu ya qaum qulu la ilaha illa allah tuflihun ya ku mutane na ku ce babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ku rabauta abinda kawai ya faɗa musu suka fahimci faɗar wannan kalmar yana nuna shugabantar al'umma da tafiyar da al'umma a ƙarƙashin la ilaha illallah sai suka ce ka barka idan kuɗi kake so za mu tara ma kuɗi sai suka fahimci faɗar wannan kalmar yana nuna nizamul iktisadi economic system na duniya gabaki daya yanzu zai koma ƙarƙashin musulunci da faɗar wannan kalmar sai suka ce idan kuma aure kake so za mu yi ma wannan yake nuna duk wani loss jin daɗi da honewa in musulunci ya tabbata zai tarnaki dole jin daɗi da honewa ana yin shi ne a inda Allah da musulunci ya ce a yi wanda mutanen Makka suka fahimci haka a maganganun da suke dialogue suke tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kage yake nuna kenan wasu bunut wasu tiraku da musulunci ya zo ya gina al'amura a kansa ya gina abu na tauhidi ya gina na hakimiyya ta zama tabbat lillah wal ghairil khaliq lan narka wa lan nasjud ba za mu yi ruku'u ba ga wani Allah ba za mu yi sujada ga wani Allah ba ya zama gabaki ɗaya al'amuranmu na Allah ne ba secularism ba ba raba daula da musulunci ba ma lillahi fa huwa lillahi wa ma lil qaisar fa huwa lil qaisar ba haka bane ba ala qa'idan ne ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku wa'anda kuka yi imani ku shiga musulunci gabaki daya ala qa'ida qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu cewa rayuwa gabaki daya ta zama karkashin musulunci wannan shine musulunci na gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka sahabbai suka tsoro akai aka al'ummar musulmi suke har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira aka samu daula daulatul ula ta musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama jagoranta wannan daular da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekaru 10 yana tabbatar da ita tabayu zuwa al-khulafa'ur rashidun zaka gane a fiqhun yanda Allah ya tsara al'amura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi shekara 10 ya tabbatar da society na musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene shi sahibu siyasatil ma'suma ne ma'abucin siyasar da baya kuskure ne shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaban kasa shine alƙalin alƙalai shine chief judge shine national treasury shine accountant general shine komandan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine komai domin abada ne abada samfurin yanda mulki yake da yanda tafiyar da al'umma yake da yanda musulunci yake na haƙiƙi manzo Allah ya shekara 10 ƙarƙashin sahibu siyasatil ma'suma ma'abucin siyasar da baya kuskure duk abin da ya fada wahayi ne domin wa ma yanqiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bighayri alwahyi lam yatasarraf to wannan ya zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misalin shi yasa mai sharhin risala imam an-nafarawi yake cewa tahaqqaqat alaihi jami'ul wilaya dukkan wani shugabanci ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shude wannan al-khulafa'ur rashidun su hudu al-khilafatu ba'di 30 sana da manzo Allah ta khalifanci bayana shekara 30 manzo Allah ya rasu bayan hijira da shekara 10 Ali ibn Abi Talib ya rasu bayan hijira shekara ta 40 sai aka kirga daga 10 zuwa 40 shekara 30 wannan 30 din sune al-khulafa'ur rashidun domin manzo Allah yace khalifanci bayana shekara 30 ne to da suka zama khalifofin shiryayyu su khalifofin shiryayyu ba ashabu siyasatil ma'suma bane ba wato ba ma'sumai bane ba sai dai sa daular su da suka kafa sun kafa suka ne akan sayyidina abubakar sai kafa akan littafin Allah abinda sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma in wata matsala ce sabuwa ijma'us sahaba ya kara sahabbai gabaki daya yace ga wata hadisa ta faru menene sahabbai a duba qur'ani babu a duba a sunna in babu sannan sai ai ijtihadi sai zama ijma'i sayyidina abubakar da yazo sai kara sayyidina umar da yazo sai kara in wani abu yazo a duba qur'ani a duba sunna a duba fi ahdi abi bakr me ya faru inda wani abu na hukunci a dauka in babu ya tara manyan manyan sahabbai a yi sahabi aka sayyidina usman da yazo shi ma ya bi wannan ali ibn abi talib yazo sai zamanto da ijtihadat din su da masalih din su da abubuwan da suka gabatar da mulki sun fitarwa da al'umma wani samfurin mulki wanda jagoran mulkin ko ba sahibu siyasatil ma'suma ne ba to anan kaga fiqhul islami ya samu wani irin ci gaba da wani irin gado na shar'o'i da abubuwa da dama to haka a haka take bil asaf lokacin da aka rushe daular Usmaniya a ƙarƙashin wannan ja'irin Kamal Atatürk aka rushe daular musulunci bayan ta shekara 700 da wani abu duk wanda ya karanta a wannan shekara 700 da wani abu din musulunci shine kimma a duniya babu wani addini da ya kai civilization din musulunci ci gaban musulunci ba wani addini ko wasu masu addini ko turai ta yamma ko ta gabas balle ma America da turawan yamma ne suka haife ta babu wani abu a cikin wannan gabaki daya da ya kai wannan daular ta musulunci a wannan ita ce duniya gabaki daya ina tabbatar muku da cewa duk wani wanda ya jagoranci duniya ya fitar da turawan yamma a cikin bakin duhun da ke yake ciki yana da siga a iliminsa a musulunci jami'o'i guda uku na duniya university da aka bude na duniya gabaki daya a wannan daula aka bude su jami'a ta farko jami'a da aka bude a Morocco ita jami'a ta farko a tarihin duniya university na farko university ta biyu da aka bude a duniya ita ce ta Azhar. University ta uku da aka bude a duniya ita ce ta Tufukuti nan na Mali. Waɗannan su ne jami'o'i guda uku na duniya. Lokacin Turawan Yamma da Turawan Gabas ba su da wani civilization, ba su da wani ilimi. A murasala da ake tsakanin shi ambasada na Morocco da sarkin Morocco, za ka ga yadda ƙasashen Turai suke neman minha, scholarship, su turo yara yi karatu a wannan jami'o'in. Da san cewa da aka bude jami'a ta Oxford, da aka bude ta farkon abin da aka fara budewa kulliya, faculty da aka bude na Arabic aka fara budewa domin ilimin duniya a wannan lokacin. Sai ka iya Arabic za ka fahimci duniya, domin duk Ibn Sina da suka rubuta medicine, da wanda suka yi physics, da wanda suka yi mathematics, da wanda suka fito duk cigaban duniya da Larabci suka rubuta. Da ka ba yanda za a yi ka zama wani. Akwai lokacin da ake taro na duniya ga baki daya, sai tura suke magana cewa a wajen 18 wani abu dab da 19 century, mace ta farko a Ingila wadda take musakkafa, wadda ta yi boko, ta iya rubuta sunanta. Amma a lokacin kun san menene, muna da Nana Asma a gidan dan Usman bin Fodio, tana da littattafai da ta wallafa ya fi 200. A lokacin da Turai suke tin kaho, mace daga cikin su ta iya rubuta sunan su ta zama ɗan boko nan da za ya kamata ai alfahari da ita. Mu muna da Nana Asma a nan Najeriya a Daula Kodiya, wadda take da wallafe akan Larabci, akan fiqhu, akan qira'at, komi har qira'at ta yi wallafa littafi akan qira'at. Sai da ta zamanto mutanen da suka yi master, suka yi PhD a duniya, a Azhar, a makarantun duniya, ba za ka iya kirga su akan littattafan Nana Asma. Don mu muke da wannan. Amma lil asaf ash-shadid fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa taba'u ash-shahawat. Sai wata al'umma ta mai wannan al'umma, sai muka zama ci baya. Wannan shi ne babban matsalar. Sai muka zama a komai an mana fintin kau, kamar ba wannan al'ummar ce ba ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. Al'ummar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, al'umma ummatu iqra, fa ake ce mana al'ummar kai karatu. Al'ummar da ba abin da ta sani sai karatu, muka wayi gari ba abin da muka rasa a cikin mutsai karatu. Al'umma muka zamanto cewa ba abin da muke iya producing, iya fitarwa duniya ta amfana, sai ake ganin mu ma wasu parasite ne, wasu enti makwance wanda ba mu da komai. Wannan shine babban bakin cikin. Kaga ya kamata mu san ya muke da wannan da kai tsaye cikin ɗari da na ɗan faɗa a misalai ya muke da, to kuma ya muke a yanzu. Yanzu ga halin da muke ciki a duniya ga baki ɗaya, babu wata ƙasar musulunci da kai ta ɗaga hannu ta ce ni ne. Alhali a yanzu fa mun fi 1 billion, dan muke mu koma 2 billion a duniya. Mu ne 1/3 ɗaya bisa uku na addinin duniya, na mutanen duniya kai. Ta gomashin da Allah ya mana na yawan al'umma, ta gomashin da Allah ya mana ƙasashenmu su suke da resource arziki da Allah ya mana, ta gomashi da ya mana ƙasashenmu su ne suke da ƙofofin da suke za ka iya shiga duniya. Su babul manda, duk ƙofofin da za ka shiga duniya tsakanin Turawan Gabas da Turawan Yamma, tsakanin su China da su Russia da su menene, dole sai sun biyo ta ƙasashen musulmi za su iya haɗuwa da wannan. Duk ruwan duniya da tafiye-tafiye a hannun mu yake. Arzikin da Allah ya binne a ƙasashe, a ƙasan wajen da muke, a wajen mu yake. Azma, duk wata bala'i da Bature yanzu ya hango misali ɗaya daga ciki Bature ya hango cewa nan da shekaru kaɗan za a shiga masifar ruwa ruwan nan na sha da kake gani za a shiga bala'i zai yi wa duniya karanci to ina ruwan yake mafi yawa a ƙasashen musulmi ruwan yake ya za a zo neman shi duk wani abin da duniya take bukata wanda da babu amma ana tafiya da duniya abin da take bukata fetur da sauransu da zahab da menene kasashen musulmi muke da kudin 80% tun daga kasashen larabawa har zuwa ta kawo nan aka zo ma lithium da sauransu irin batiran nan na solar yanda za a hada su da menene again Allah ya kara fitowa duk waɗannan ma kama sun kasashen namu da sahara da dutse wata ili wata sahara da wani dutsen da kake gani wata ili sai nan da shekara 100 duniya za ta buƙaci wani abu a lokacin kuma yana nan a wajen mu mu ba mu sani ba duk wani muqawwimat abubuwan da zai sa al'umma ta ci gaba abubuwan da zai sa al'umma ta samu nuhudi Allah ya mana amma ban yi amfani da shi ba yanda zaka gane ba mun amfani da shi ba in daulolin musulunci gabaki ɗayan mu muka haɗu muka ce ayi abu kaza a duniya in wancan daulolin da ake kira super power din nan daya ta ce kar ayi magana ta ita ce abin yi ba mu ba kasa 460 ta musulmi ta haɗu gabaki ɗaya ta ce ayi kaza America ɗaya ko Faransa ɗaya ko Ingila ɗaya ko Rasha ɗaya ko China ɗaya ta ce a'a to ta rinjaye mu gabaki ɗaya saboda me mu karan kaɗaniya ne a duniya ba abin da muka iya yi wa duniya ba abin da muka iya yi wa duniya bangaren ilimi in ka zo ƙasar mu Najeriya mu a nan gun mu zo ma mu kyale duniya mu zo Najeriya mu gani in ka bi statistics din duniya Najeriya duk wani abu na ci gaba jihohin da muke cewa arna ne su ne a gaba in jam ta fito wayanda suka fi cin jam dan kudi in NYSC za wanda suka gama digiri za su fita NYSC wayanda suka fi yawa dan kudi idan SSCE ta fito wanda suka fi ci ɗan kudi ne idan masu kasuwanci manya-manyan wanda suka dogara kansu a kasuwanci da jihohin da suka fi arziki na kudi za a fara jerowa idan aka zo maganar masu ilimi civil servant ma'aikatan gwamnati a first cattle na aikin ministry da faransasan na gwamnatin Najeriya su waye suke da yawan mutane ɗan kudi ne in ka zo foreign affairs ma'aikatanmu a foreign affairs in ka je embassy na Najeriya a duk duniya ka zagaya su wa suka yi dominating suka fi yawa ɗan kudi ne kai ka ce ba ma ba mu da wata ministry ta character affairs ɗin nan da za a daidaita ma jiha kaza tana da aiki kaza jiha kaza tana da mai aiki kaza in yau federal character commission ɗin nan mu ɗan arewa muka so a zo a yi zibeban ƙwarya a gane nawa muke cutar da aka yi mana Allah kaɗai ya sani duk wani gurbinmu an danne duk wani abin arziki jihohin da ba na arewa su ne amma duk wani abin iya jihohinmu ne a gaba wata jiha a duniya a Najeriya aka fi shan ƙwaya ta ɗaya a arewa take ta biyu a arewa take ta uku a arewa take ta hudu a arewa take ta biyar sai ka zo ta takwas zuwa ta goma za ka sa jihohin kudu wanda ka samarin ta suka fi shan ƙwaya in kana neman ƴan ƙwayar Najeriya mu ne jihohin arewa su ne ƴan ƙwaya Najeriya Jublet zaune gari banza ƙarfi samari dubunnai ga su nan ba abin da za su yi za su tashi da safe ba su san ma me za su yi ba ba su san inda za su je ba percentage ɗin mu ne ka zo ka rinƙa ganin malam ka zo in ana champion league in ana yi na dare ƙarfe 10:12 an tashi ka fita da ka ɗauki motar ka tun daga la'ai ka zagayo nan har ka je kurna rijiyar lemo batira ka bi ka rinƙa ganin dandazon matasa suna fitowa sun dawo daga filin ƙwallo ba abin da mafi kashi 75 cikin 100 ba abin da za su yi ma kawai an yi asarar ta ne daga ƴan kwaya sai ƴan zaman banza al'umma ta ki tsayawa ta damu ma da ciwon ta muna nan muna wasu rigingimu na shirme na siyasa na waye shugaba na waye ne mu tinkari matsalolin da suke kanmu ma mun kasa bangaren ilimi duk muhimmancin da ilimi da addini ya ba amana fice a ilimi wai musulmi ne za a ba fice a ilimi kuma da dole in ka auna ta bi kullun ina bada wani tarihi wanda zaka auna ka ga yanda ƴan kudu suke fahimta da yanda muke fahimta 1987 zuwa 88 lokacin abatare na dawo hutu daga Sudan hutu na farko da nazo na hau kabajar daga nan lokacin kabajar ma duka ina ji ko naira 2000 ne zuwa Lagos muka hau 2000 muka sauka a Lagos muka shiga cikin gari a lokacin bayan mun shiga cikin gari muna yawo sai muka ga wani dan taxi ni da ɗaya daga cikin abokai na abokina da muka tafi da shi daga nan sai muka dauki shatar taxi muka ce zo ka dauke mu sai ya dauke mu muna hira da shi sai yake cewa sai yake ce mana da Allah zan biya wata makaranta a can gun in dauki ƴaƴana guda biyu sai mu tafi da muka biya ya dauki ƴaƴan abin da ya ce mana a wancan lokacin wajen 2015 yake biya musa a can nace su biyu kake biya 30,000 su biyu a can to kai kana taxi driver ya zaka yi yace haba malam ai bana ba ma ci ba ma cin nama ba ma cin komai miyan mu ba ma sa mai kwaki muke ci me yake ba me kaza ba ma dinka sutura ba ma komai duk lokacin da nayi aiki matata ta aiki asusu muke zuba kudin sai mun iya biyan kudin makarantar yaran sannan mu zo mu ci wani abu yace haba malam yanda na kare alebra ƴaƴana ma in kare alebra su kare alebra ba su yi karatu ba ai na cuce su har ga Allah ka duba tunanin da yake mana a lokacin da kai ɗanka kuɗin islamiyya ma baka iya biya mar naira 500 a wata a can baka iya biya mar wannan shine mentality ɗinmu matsalarmu kenan mun haifi ƴaƴa wannan dandazon samarin da muka aura waɗanda suka haife su ma ba su san danni suka haife su ba ƴan ƙasa muke kamar ƴaƴan tantabaru ko maguna ba mu san ma ya danne muka halicce su ba danne ma muka ƴan ƙasa su ba mu sani ba mun zubar su a gari sun zamewa al'umma bala'i ga su nan kullun kai ka haihuwa sai an yi magana ai manzo tazawwazul wadudal waluda wani wadudal to sai ka yi karshe fa inni mufakhirun bikumul umam shin manzo la zai alfahari da waɗannan ƴan banza domin shi ne fiqhun tazawwazul wadudal waluda sai ce fa inni mufakhirun zan yi alfahari in ka haifi ƴan daba ƴan kwaya ƴan ganye ƴan bangar siyasa sai manzo la zai alfahari da su ashe ba ma maƙasudin fiqhun maƙasar ɗin na haihuwar ma ba mu yi shi dama accidentally ne haihuwar ta zo ba ma hatanta don haka ba mu shirya mata ba to wannan su ne matsalolinmu kaga kenan da shugabanninmu da malamanmu da al'ummarmu da masu kuɗinmu ya kamata mu shirya wannan al'ummar me ya kamata mu shirya mata kafin ta fashe kuma a ƙarshe musulunci ɗin nan da kuke gani gashi nan zai dawo bi izzi azizin wa bi zilli zalilin gashi nan zai dawo ko ku bai ku yi musuluncin ba mu da aka haifa da ƴaƴanmu da jikokinmu da ba mu yi musulunci ba yanzu ga turanan suna shiga musulunci yanzu ana ganin Belgium ita ce ƙasa ta farko da majority nan da shekara 10 za ta zama musulmi wani ɗaya daga cikin abokaina malami a Ingila yake kullum ya ce mutanen da suke musulunta a Ingila duk shekara sunan da ya fi kowa a jariran da aka haifa shi ne wanda aka sa musu Muhammad kuma su wallahi musuluncin turawa ba irin namu suke ba taɓa kiɗa taɓa karatu musulunci suke da gaske shi wannan abokin nawa yake bani labari yace akwai wani regional manager ne kusa regional manager a banki kamar anan gun din nan a ce shine shugaban Northwest na Union Bank sai musulunta sai zo tambaye Abdulrazak yake ce mishi shin wai bankin aikin da nake aiki riba ce ko ba riba ba yace eh akwai darura ya kamata sai ci gaba da yi can sai haɗu da wani malami sai yace kai wannan duk wannan banki mu'assasa ce rabawiya ga hadarin riba ga hadarin riba yace sadde wata biyar da ga wannan original manager din bai zo masallacin shi ba yace ran nan kawai yana tafiya sai yaje sai ganshi akan titi ana hunturin sanyi da tsintsiya a hannunsa ta tsaye din nan yana share titi ya tsaya ya parking a mota ya sauke gilas ya ce wane kwana biyu ba na ganin ka ya ce haba mala ai ka so ka halakar da ni ai kai da ka ba da cewa larura ni ci gaba da aikin banki da na mutu wuta zan shiga an ce min abin tuni na je na yi resign na ba su motarsu na ba su gidansu na ba su komai to dan in yi survive shi ne na je kamfanin shara na sajjala sunana yanzu nake kan titi nake shara dan in siyar da iyalaina wannan ba shi ne musuluncinku wa zai yi haka a cikinku kuma daga nan musulunci zai taho saboda musulunci suke da gaske karatu suke da gaske musulunci suke da gaske abubuwa da yawa malam yana ta cewa lokaci yayi kuma da ba dan uwa na san zai tsora amma za mu samu wata gaba dan ko rubu na abin da zan faɗa ban zo ba dan ya kamata mu menene a file din Geoffrey Epstein wanda ya alaka shi da musulunci ya kamata mu yi magana akan menene alaƙar yunkurin ƙasashen musulmi Saudiya, Qatar, Pakistan, Turkey, Oman, Misir, Iran wanda ake tunanin za a shigo da ita menene yunkurinsu na haɗa ƙarfi da za su yi ko me Turawan yamma suke nufi amma dai daga ƙarshe duk da ba zan yi wannan ba sai a wata gaba sojoji na America da suka zo Nigeria illa ce abinda muke gaban mu kawai ta addu'a me zai faru ba wani wanda zai zo ya faɗa mana cewa ai ya ba mu bayani mu gane domin mun gane tuni mun gansu a Iran Iraq mun ga abinda suka yi mun gansu a Suriya mun ga Afghanistan ba wani mai tawili dan boko ko dan siyasa da zai mana bayani ya ganar da mu dimu tuni mun gane me yasa America ta zo ba counting bane na terrorist ba ta zo ba dan yakan yan ta'adda sun fi kowa sanin yan ta'addan da kungiyoyinsu kuma sun fi kowa sanin inda yan ta'addan suke samun makamai kuma sun fi kowa sanin waɗanda suke ba su duk ƙarya ce kawai sun zo ibar resources ɗin mu sun zo ibar sun talauce shi yasa suka tambar Venezuela neman fetur suke neman tafiya Iraq neman fetur suka nemi tsohuwa Najeriya ƙasar ce ta fara tsiya cewa take neman inda za ta yi sake mulkin mallaka na biyu don ta kwashi resources ɗinsa duk wanda ya zo kiristan da aka ruɗa wai an zo kare shi me yasa a Isra'ila ba su je suka kare kare kiristoci ba coci nawa aka ƙona kiristoci nawa aka ƙona a Isra'il me yasa ba su kare su ba a can Venezuela ƙasar kirista ce me yasa suka je suka ɗauki shugaban a zo ma a ruɗe ta a ce wai kiristoci aka zo ba abin nan kawai an maida mu ne wasu gidadawa na ƙarfin tsiya kuma wallahi ga baki ɗin shugabannin mu sun san haka me yasa ba za su yi magana ba kashi suke da shi a gindi daba daba ba sai su cewa America la ba yanzu za a faɗi abin da ka mallaka a duniya naka mu na ƙasa tunda da yawa daga cikin manyanmu ba za su iya ba mu abin da za mu yi muna da Allah muna da Ubangiji kuma addu'a ba ƙarya bace ba mun yarda da Allah dan haka a azumin nan duk wanda zai buɗe baki ko yi sahur yayi addu'a kare musulmin Najeriya da kare Najeriya daga sharqin America da yan tambaginta amin sa Allah a gaba mu koma ga Allah mu gyara abubuwan mu mu sanya addu'a da duk limamin da zai salla al-qunutu yayi wannan addu'a duk wanda ya buɗe baki ya ɗauki dalilo ya sha ya ɗauki wannan duk wanda ya sahur ya ɗaga hannu ya faɗa domin mun san in ba ka yi ba to za su zo su tarwatsa mu kamar yadda suka tarwatsa Libya sun suka tarwata Suriya, sun suka tarwata Sudan, sun suka tarwata Afghanistan, sun suka tarwata duk wata ƙasa. In suka sauka faɗi suke, matan mutane da ƴaƴan mutane suke faɗi, dukka je kaga cike tarihinsu da wannan yake. Maɓarnata ne. Daman Allah maɗaukakin sarki daman ya faɗa. Kullama auqadu naran lil harbi afsa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Haka suke. Naka bala'i ne a gabanmu. Kuma ba mu da wanda zai waɗannan manyan ba za su iya ceto mu ba. Ba ka isa su yi magana ba. Duk abin da aka ce musu za su ce yes, saboda kasa-kasan da suke da akwai. Da ɓarnar da suka yi a baya. Naka mu dai ku da yara da manya da talakawan da baka ji baka gani ba, to kai ta addu'a muna da Allah. Allah madaukakin sarki ya mana maganinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.